نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي نجبا أتكم ونا هبابي نتوبا شين حديث زر بن حبيش الله سبحانه وتعالى يجكن صد الرحمة. زر بن حبيش يتي أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه. وترانا Zirru ɗan Hubaysh yana zaune a cikin gidan shi, saboda su tabi'ai idan wani abu ya rikita a gare su ba irin mu bane su aikata wannan abun a rabde, tashi suke su tafi wajen ma'abuta abun wanda suka san suna da masaniya akan wannan abun, su je su musu tambaya akai. To shine yace na tafi wajen malamin Safwan ibnu Assal al-Muradi, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. As'aluhu 'anil masihi 'alal khuffayn, domin in yi mishi tambaya dangane da halaccin shafa akan khuffi guda biyu, dangane da shafa akan khuffi guda biyu, saboda su sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ne suka yi rayuwa tare da shi, su suka zauna tare da shi, suka yi bulaguro tare da shi, suka zauna a gari ɗaya tare da shi, sun fi sanin abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aikata da abubuwan da bai aikata ba. Faƙala ma ja'a bika ya Zirru, malam Safwan ina zuwa wajen shi. Sai ya ce da ni, malam Zirru, ma ja'a bika, me ya kawo ka yanzu wannan? Ziyara ce ka zo ka, ko zauwa ce kai mu tattauna akan wani abu, ko kuma a'a za ka huce ne ka ganni, kaga cewa yana da kyau ka zo ka gaishe ni? Faqultu bitigha'a al-ilm, malam Zirru yace abin da ya kawo ni neman ilimi na zo ni, zauwa na yi domin in karu akan wani abin da na jahilce shi, abin da ba ni da masaniya akan shi. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. يتي مرابا الحمد لله يتي توسياك جدا كو حقيقة ملائكين أبنجي سبحانه وتعالى ملائكين الله وأند باسا سابا وألا أبن دي أمر تيسو سأيكتا سنة دولة فكا فكانسو قدكا وان دي كميني من إلميني. Duk mutumin da yake neman ilimi na addini na musulunci, to a kowane lokaci mala'ikai na Ubangiji suna tare da shi. Mutumin da zai fita daga garinsu ya tafi wani gari neman ilimi, mutumin da zai tashi daga gidanshi ya tafi makaranta neman ilimi, mutumin da zai tashi daga gidanshi saboda wata mas'ala ta daure mishi kai, ya je shi wani gurin wani malami ya je mai tambaya akan wannan mas'ala. Yace to haƙiƙa mala'ikai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna ɗora fukafukansu ga dukkan wanda yake mai neman ilimi na addini ne na musulunci. Wannan ilimi ana nufin ilimi na addini na musulunci, ba ilimi na duniya ba. Kamar yanda malamai suka yi sharhi akai, dukkan wanda zai je shi neman alƙur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala zai hore mishi waɗannan mala'ikai. Wanda zai fita neman ilimi na hadisi, Allah tabaraka wa ta'ala zai hore mishi wannan mala'ikai. Wanda zai tafi neman ilimi na fiqhu, wanda zai fita saboda ya kore wa kanshi jahilci game da abin da ya shafi addini na musulunci, to gabaki daya zai iya shiga ƙarƙashin wannan hadisi. Amma wanda zai fita saboda ya ƙara wa kanshi yawon duniya, ya karanci duniya da kyau, ko ya je shi saboda akwai wata maciyar da ake karantawa ta abin da ya shafi harkar kasuwanci, ya karance shi a duniyance, wannan ba za a ce zai shiga ƙarƙashin wannan hadisin ba. Sai in ya zamanto wannan karantar ta kasuwanci da zai karance ta ne a mahanga ta addini na musulunci, to kaga wannan shi ma yana komawa ne zuwa ga musulunci. Amma dukkan abin da zai zamanto irin constitution, wanda doka ce wanda ɗan adam ya tsara ta, ba doka ta Allah ba, mutum zai karance ta, wannan to ba za a ce ba zai shiga ba. amma dai shiga shi yana baki bakin kafa ne wanda za su shiga tsulub su ne wanda za su karanta addini na musulunci kamar yadda Sheikh Muhammad Salihu Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yayi bayani mai tsawo a ƙarƙashin wannan hadisi din dangane da abin da ya shafi ilimi na addini fa qultu malan zirru sai ya ce wa Safwan ibn Asal yace sai na ce da shi alhamdulillah wato ridan bima ya dulubu saboda yarda da abin da shi wannan almajiri yake nema mala'ikai za su dora fukafukansu akan shi wannan malami ko akan shi wannan almajiri saboda yarda dangane da abin da yake nema ko ridan bima yasna'u saboda yarda dangane da abin da yake aikatawa wannan abin da yake ne ya kore wa kanshi jahilci ya amfanar da al'umma to mala'ikai na Allah subhanahu wata'ala suna son wannan abu a kullum dukkan wanda zai saka kanshi akan ya dinga aikata abin da zai amfanar da al'umma ya fitar da ita daga cikin duhu na jahilci ya shigar da ita cikin haske na ilimi da basira to mala'ikai suna tare da shi a kowane lokaci sai nace innahu qad hakka fi sadri al-masu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'ib wal-bawl yace innahu haqiqa abin da yake tafa da ni malam Safwan abin da yake tafa da ni shine qad hakka fi sadri al-masu 'ala al-khuffayn haqiqa shafa akan khuffi guda biyu ba'da al-gha'ib wal-bawl bayan mutun yaje shi ban daki ya biya bukatar sa ta dan adam yayi bayan gari ko yaje shi yayi bawli to shin ya halitta a gare shi ya shafa akan khuffi ko kuma bai halitta ba a gare shi wannan shine hakka fi sadari ya soso a cikin zuciyata wato a taraddadu fi hadha al-hukm hal lahu an yamsa 'ala al-khuffayn aw la yajuz lahu an yamsa 'alayhi ya halitta a gare shi ya shafa akan khuffi guda biyu ko bai halitta ya shafa akan khuffi guda biyu ba wa kunt amra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kai kuma malam Safwan ka kasance mutun ne daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fajitu as'aluka sai naga cewa kada in yi kasa a guiwa na zo ne domin in tambaye ka game da lamarin hukuncin wannan shikenan da ya gaya mishi yace hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an shin kaji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadhkuru shay'an yana ambaton wani abu fi dhalika dangane da hukumcin shafa akan khuffi guda biyu bayan mutun ya shiga ban daki yayi bayan gari ko bayan yayi bawli idan zai alwala zai iya shafa akan su la na'am malam Safwan yace tabbas ko shakka babu naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato yana bayani game da abin da ya shafi shafa akan khuffi guda biyu yace kana ya amuruna idza kunna safran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umartar mu idan muka kasance a cikin bulaguro aw musafirina ko kuma idan muka kasance matafiya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana umartar mu Allah nan zai khifafa na salasata ayyamin wa layalihinna kada mu cire takalman mu kafa ciki daga jikin kafafuwan mu kada mu fidda su tsawon kwanaki guda uku da dararen su ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana umartar mu da mu dinga yin haka nan illa min janabatin sai dai in janaba ce ta same mu to idan janaba ce ta same mu dole za mu cire su saboda yin wanka amma in dai ba janaba bace ta kama mu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba mu damar za mu zauna tsawon kwana uku takalman mu suna jikin mu in za mu yi barci mu yi barci da su in muka tashi mu yi alwala mu yi shafa akan su ba tare da mun tube su ba lakin min gha'idin wa bawlin wa nawmin sai dai rangwamen da ya mana shine min gha'idin idan muka yi bayan gari muka zo zamu yi alwala zamu iya yin shafa akan su wa bawlin idan muka shiga ban daki muka kama ruwa muka yi bawli to idan muka fito in zamu yi alwala zamu iya yin shafa akan su wa nawmin haka nan idan muka kwanta da takalman mu a kafafun mu barci ya kwashe mu muka tashi zamu yi alwala to to za mu iya shafa a kansu. Shikenan yanzu abin da yake tambaya akai din ba shikenan ba an ba shi amsa?
No.
Inna ba shi fa'ul ayyi as-su'al. Wato waraka ta abin da ya shafi jahilci indai kana so ka zamanto ba ka da cuta ta jahilci shine duk abin da ya daure maka kai ka tambaya. Amma muddin zaka zauna kullum kana kunyar ka kirayi wani ya ka tambaye shi, wani malami ka tambaye shi ko saboda sa'anka ne ko saboda ƙasa yake da kai a shekaru ko kuma saboda wani dai wanda tsakankaninka da shi dai kamar akwai gasar senior, to a kullum zaka zauna a cikin jahilcin ka didin ba tare da ka fahimci komai ba. Amma duk abin da ya daure maka kai, duk wanda Allah ta'ala ya bashi harshe mai tambaya akan addinin shi, to shi kuma zai gina addinin shi akan addini na musulunci, akan addini wanda yake mai kyakke wanda baya da matsala. An gane ko? Fa qultu, hallo da ya gaya mana haka, tunda yanzu wannan mas'alar da ta kawo ni shikenan an huce gurin. Sai na ce da shi, to hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an, shin ka ji ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ambaton wani abu dangane da abin da ya shafi soyayya? Dangane da abin da ya shafi soyayya ka ji ma'aiki alaihi salatu wassalam yana bayani game da wannan? Idan aka ce alhawa ana ana nufin almahabbatu wal mai, soyayya da kuma karkata zuwa ga abu. An gane ku? Wala na'am. Malam Safwanu ya ce kwarai kwa, wannan amsa, wannan tambayar taka ita ma ina da amsar ta. Sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba irin mu bane. Abin da kaji sun ce sun ji, kawai tabbas sun ji, ko shakka babu. Yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safarin, mun kasance muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin halin bulaguro. Fa baina nahnu indahu, yayin da muna zauna a wajen shi, izna dahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahawariyyun, wato sai wani dan karkara, wani wanda yake mutumin karkara dan kauye. Ka san dan kauye a duk inda dan kauye yake to akwai gidajen ci a tattare da shi, akwai gidajen ci da kuma wauta a tattare da shi. Kawai sai wani dan karkara ya kirayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi sautin lahu jahawariyin, da muryar shi wanda take madaukakiya, ya kwada mishi kira yace ya Muhammad, kai Muhammad. An gane ko? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana cikin jama'a ba ta bayar rasulullahi ba, ya kiraye shi kawai yace Muhammad kai, a daga murya kuma ya kiraye shi. Fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nahwan min sauti, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amsa mishi kwatamkacin muryar shi. Ha'um, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce taho gani nan, shi ma ya mishi yanda ya mishi. An gane ko? Kuma ya manzon Allah yanda ya mishi ya ma funa shi, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu a kullum yana tausayin al'ummar shi. Kaga wannan abun da yayi, da Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun da yasa ya daga muryar shi da karfi saboda tashi ta kere tashin ta dazu, saboda ya zama to muryar shi bata kai ta annabi ba, saboda tausayin kale shiga kalkashin wanda anta habada a'malukum wa antum la tashuruna. Kaga ce da humi ne wadan kauye ne, kai malalu wanda ya zauna a karkara sai hakuri. Duk wanda ya rayu wala karkara to sai hakuri, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kale bar shi ya fada cikin wato wannan wato rugujewar aiki, da ya tashi amsa mishi shi ma sai ya amsa mishi da karhi sama da ma nashi ko daidai da nashi. Tunda dai abinda Allah ya hana shi ne la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kada ku daga muryar ku sama da muryar annabi. To kaga idan ya amsa mishi ya ce na'am, yaka ya mishi irin ta mai hankalin to kaga yanzu shi aikin shi zai ruguje shi wannan dan karkara amma sai Annabi da ya tashi sai ya daga muryar shi ko ya zaman to sun yi daidai da daidai yanda ya daga muryar shi ya kira shi shi ma haka ya daga muryar shi ya kira shi ko kuma mata Annabin ta ma fita shi dan ya zaman to tashi yanzu kasa take da ta Annabi an gane ko
na'am
fa qultu lahu wayhak ughdud min sautik Safwan ibn Asal yace ni a kusana yake nayi shiru nace kai iko Allah sai nace da shi wai hak kai canka haba bawon Allah ughdud min sautik kai magana a hankali mana ka dan sassauta daga muryar taka wannan wannan kwada muryar da kai tayyawa ko wani daga cikin abokanan mu kawa wannan kiran barantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كان وجن مأيكي صلى الله عليه وسلم أهو باوي كي دي بني حكم باوي أتكم بني كي كدي أكوي أفضل الخلق أنا كان وجنش وقد نهيت عن هذا كما حقيقة أنهنك دنغني دك أغمري لك وجن مأيكي صلى الله عليه وسلم أتكم القرآن Allah ya ce kada ku daukaka muryar ku sama da ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd kada ku dinga tilla mishi magana da karfi kamar yadda za ku dinga tilla wa sashen ku da sashe maganganu masu karfi to idan kuka yi haka ayyukan ku za su iya bacewa alhali ku ba ku sani ba nan kuma Allah ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku dinga yin haka nan فقال والله لا اغضب كازن دان كركرا هو دان كركرا يند زوچي شي تكي كيكشي yace kai wallahi bazan sassauta ba wannan ku ta shafa sai kai da kaji kai ka sani amma dai mu taba ji wannan labarin ba ma sai a gurin ka wata kila ma shaci fadi ne kake shikenan Safwan ya kyale shi قال الاعرابي wannan dan karkara da yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayar da yayi wa ma'aiki alaihi salatu wa salam sai yace da shi al mar'u yuhibbu al qawma wa lamma yalhaq bihim yace ya rasulullahi tambayar da nake shine hukuncin mutumin da yana son wadansu mutane nagari mutanen kirki amma kuma aikin da yake ba zai kai ya nasu a cawo ba da nagarta to yaya ne lamarin shi zai kasance tare da su an gane ku qala annabi sallallahu alaihi wa sallama al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da shi to mutun yana tare da dukkan wadanda yake so a ranar tashin al qiyama a gobe al qiyama duk wani wanda kake so to kana tare da shi Anas da Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya rawaito wannan gaba ta wannan hadisin al-mar'u ma man ahabba yace to tunda yace fa ana uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an uhshara ma'ahum yawmal qiyamah yace ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son Abu Bakr ina son Umar ina kaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe ni tare da su a gobal kiyama duk waɗansu jama'ar da mutun yake so to koda aikin shi bai kai ya nasu ba a nagarta da cawo to saboda a aljanna shi duk abin da zai faranta wa dan adam rai ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tanada mishi shi saboda farin cikin ka ne ka ga diyanka da matanka da mahaifanka a aljanna to Allah ta'ala zai hada maka su koda ya zaman to tsakankaninku da su akwai wanda sun fi wani yawan aiki wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin to dan haka dukkan mutumin da yake son mutanen kirki ya zaman to yana son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana son sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'ina to ubangiji ta'ala zai tashe shi a tare da su a gobe al kiyama sannan kuma duk mutumin da ya zaman to yana son irin su Cristiano irin su Messi to shi ma zai kasance tare da su rubbama an yakuna ma hum yawmal qiyamati eh haka Usaimin ya fada eh dan haka wajibi ne akan mu musulmai wajibi ne akan mu musulmai duk wani wanda muka san cewa maƙiyin addini ne duk wani wanda muka san cewa arne ne to ya zaman to mun kulla gaba da shi mu kyamace shi saboda abin da yake doke da shi na kyamar musulunci da musulmai mu ma mu kyamace shi wanda yake arne ne ba abokin hulɗar mu bane ba abokin soyayyar mu bane ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana a alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasul ilah to kaga a yanzu dan wani kuna tare da wani arni wanda za ka ga yana maka soyayya yana nuna maka kauna da komai to kalka yi tunanin cewa li maslahatika ne yake maka wannan soyayyar saboda maslahar shi ce ta karan kanshi sannan kuma wannan maslaha ta shi wanda kuma cutar da kai ne za ta yi kai kuma daga ƙarshe amma ba zai yiwu ba arne ya dinga yi maka kyauta ya dinga kulla soyayya da kai saboda maslahar ka kai musulmi idan har ya zamanto ka ɗauki haka na ka fahimci cewa arne zai iya maka alheri saboda maslahar ka ta kanka kai musulmi to lalle za ka tabbatar da cewa da wuta da ruwa za su iya haɗuwa abinda ba za su iya haɗuwa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alqur'ani ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba ba a guri uku ba wato matsalar abin da ya shafi arnawa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wadda katsirun min ahli alkitabu law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara sannan kuma ayoyi da yawa suna nuni akan cewa wato yin dasawa da juna ga waɗanda suke arnawa wannan shi ma matsala ne an gane ku la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum allahu nafsa wa ila allahi almasir dan haka ya kamata mu shiga taitayin mu da zaman to wanda zamu dinga kauna mu dinga soyayya mu dinga sa su a cikin zukatan mu jimuwar su ita ce jimuwar mu jin dadin su shine jin dadin mu da zaman to mutanen kirki ne mutanen da muke kautata musu zato ne a gobe alkiyama idan Allah ta'ala ya tashe mu tare da su zamu yi farin ciki mu ji dadi kale zaman to mutanen da wato zai zaman to tsakankanin mu da su akwai tsine wa juna ne kuma zamu dinga soyayya da su a nan duniya ya zo shi cikin al-mujam al-tabarani al-awsat da kuma al-mujam al-tabarani al-saghir hadithina na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya kare yadda da ita ana Aisha tace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulullahi wallahi innaka la uhibbu ilayya min nafsi wa innaka la uhibbu ilayya min ahli wa uhibbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil bayti fa adhkuruka fama asbiru hatta atiyaka fa anzuru ilayka fa inni idha dhakartu mawti wa mawtaka araftu annaka idha dakhalta al-janna rufi'ta ma an-nabiyina wa inni idha dakhaltu al-jannata khashitu an la arak falam yurda alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta nazzala jibrilu alayhi salatu wa salam bi hadhihi al-aya wa man yudi'i allaha war rasul فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا حديث ne wanda yana cikin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin littafin As-Silsila As-Sahiha ya yi nuni akan ingancin shi ta hanyar hadisi ne wanda wato ya samu wato karfafar juna ta hanyar wato shawahid da mutaba'at an gane ko yace ya rasulullahi yace wallahi na fi san ka akan kaina yanda nake san ka ko kaina bana so yanda nake san ka ko iyaye na da mata na bana so yanda nake san ka kai ƴaƴan da na haifa da ciki na ma bana san su yace ina zauna a gida wani lokacin kawai idan na tuna ka zan ga ba zan iya daurewa ba sai na tashi na zo na kallace ka rubon koma gida hijirtu. Amma babbar matsalar da take damuna shine idan na tuna zaka bar duniya, ni ma zan bar duniya, kana shiga aljanna kai kuna tare da annabawa. Ko kuma shugul ya lami Manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ya bashi amsa ba, tabbas in ya shiga aljanna manzala yana tare da annabawa, kenan ba za mu kasance tare da kai ba. Wannan duk yanda nake son ka in zo ni in ganka, in baka nan zan damu da rashin ka, to amma aljanna ba zan ganka ba. Ba sai Allah ta'ala saukar da ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
سنة أولئك رفيقا.
نعم.
فإن الله صلى الله عليه وسلم قال يا مشجعك الله تعالى يا وكفى الله المؤمنين للقتال. الله تعالى يا سوت يا مكدك أبن دكتي تنا نذا كارد الشيك إن تاشي هنكلي على هيرة نبذا كارد الدنيا ما ثيك هذا الدنيا. إن ده هالسوية شيك كتاه. Zamu hadu da kai a ci. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe mu a cikin waɗanda suke masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ne da sahabbai shi da tabi'ai da dukkan musulmai na gari. Allah ta'ala ya tashe mu tare da su. Fa ma zala yuhaddithna Safwan ibn As-Sali yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai gushe ba yana tazantar da mu, yana tazantar da mu abubuwan karuwa. Hatta zakara baban min al-maghrib, hadde ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wata kafa min al-maghrib daga can wajen yamma, wajen yammacin Madina. Masiratu ardihi, nisan tafiyar fadin wannan kafa daga hannunka na dama zuwa hannunka na hagu. Aw yasirur rakib fi ardihi, ko kuma ar-rakib wanda yake mahayin in girma doki, wanda yake mahayi saman doki, wanda yake in girma dokin da an tirke shi an danfare shi dokin sukuwa, to yana tafiya a cikin fadin sa tsakankanin wannan jefan ɗaya da wancan jefan ɗaya, yana tafiya nisan tafiyar 40 aman nisan tafiyar shekara 40 yake doki yana ta sukuwa. Yana ta sukuwa tsakankanin kyaure na mota idan aka yi wancan bangaren da wannan bangaren, to tsakankanin su fadin shine doki zai yi tafiya tsawon shekara 70 ko shekara 40. Amma akwai hadisi na Umair al-Adawi yake cewa wala ya'tiyanna alayhi yawmun wa huwa kadhib. An gane ko kafar aljanna kenan, nisan fadin ta tsakankanin dama da hagu, nisan fadin shekara 40 ne, tafiyar shekara 40. Amma akwai ranar da za ta zo ta mutane saboda turtsutsu na shiga aljanna zai zama to an matse mutane. Huwa kadhizun min azham, saboda cacurundo na mutane gabaki ɗaya ya haɗe, an zo za a huce ta kafar aljanna. An gane ko haka, wato a utubatun ga zuwan ya faɗa. An gane. Qala Sufyan ahad ar-ruwat, Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin marawaita wannan hadisin, wanda Sufyan ashi a cikin hadisin shi dalibi ne na Asim ibn Abi Najud al-Kufi, wanda shi kuma Asim dalibin Zirr ibn Hubaysh ne, shi kuma Zirr dalibin Safwan ne. To Sufyan ibn Uyayna al-Kufi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama babban malami ne na hadisi, yace qibala Sham, wannan kafa tana wajen Sham. Khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta wannan kafa tun ranar da ya halitta sammai bakwai da ƙasai. Maftuhan litauba, halin kasancewarta ita wannan kafa a buɗe take kawai saboda amsar tuba, bayi su tuba tuban su ya shiga. La yughlaqu hatta tadlu' ash-shamsu minhu, ba yanda zai a kulle wannan kafar har sai rana ta fito daga wannan kafar, sannan kuma za a kulle ta. To wannan hadisi yana nuna mana akan yanda fadin tuba ko fadin rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala take, inda ya zama to kafar nan yanda take da fadi da girma. Akwai ruwaya wanda take babu shakku din akan ta, shine masiratu 70 amal kenan, wanda ita ma tana cikin Tirmidhi. nisan tafiyar shekara 70 ne tsakankanin bangaranta na hagu kafin bangaranta na dama. Wannan hadisi al-Imamu Tirmidhi ya rawaito shi wa ghayruhu da waninsa wa qala hadithun hasanun sahihun. Al-Imamu Tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantaccen hadisi. Idan al-Imamu Tirmidhi ya ce hasanun sahihun, malamai sun yi sabani akan me yake nufi. Saboda al-hadithul hasan matsayin shi bai kai ba hadisi sahihi. Sannan kuma al-hadithus sahihu matsayin shi bai kai ba yafi hadisi hasan. Yanda haka dole malaman hadisi suka nemi mafita akan wannan magana ta Tirmidhi. Akwai gurare da yawa za ka ga a cikin littafin sa zai ce hadithun hasanun sahihun, wani gurin ka ji ya ce hadithun hasanun, wani gurin ka ji ya ce hadithun sahihun. To wajen amsa har guda shida malamai suka bada akan wannan ra'ayi na Tirmidhi ko akan wannan magana ta Tirmidhi. Na farko suna ganin cewa hadithun hasanun sahihun, wato ya mafi hadithi sahihi inganci. An gane ko? Ma'ana hadithin ne wanda ya zo shi ta hanya guda biyu. Wata hanyar rijaluhu rijalul hadithul hasan, wata hanyar kuma rijaluhu rijalul sahihi. Sai ya zama to hadisi ne mai hanya guda biyu. Kaga hadithi mai hanya biyu, ɗaya sahihi ɗaya hasan, in ya zama to ya ci karo da juna da wani hadisi wanda yake sahihi, kaga ba za a ɗauki wannan hadisin sahihi kaɗai ba a bar hasanin sahihun. An gane ko? Na ɗaya kenan. Na biyu shine idan aka ce hadisin sahihun, hasanin sahihun, idan Tirmidhi ya faɗa haka, matsayin shi bai kai ba hadisi sahihi, shi kuma ya fi hadisi hasan. An gane ko? Ma'ana sahihun inda qaumin wa hasanun inda qaumin. To anan kuma malaman hadithin ya suka yi sabani akan rijal ɗinsa. Waɗansu daga cikin malaman hadithi, saboda suna da kwai tsanantawa sosai, sai suka baiwa wannan hadithi ne hasan, wanda ya zama to su kuma suna ganin cewa wannan hadithi rijal ɗinsa dukkaninsu sun cancanci a ce rijalul hadithi sahihi ne, ya suka ce hadithi ne sahihi. Haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa. Waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan duka a bari. Idan Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun, hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce. Hasanun ma'ana bi itibari, wato hasan al-lughawi kenan. Hadisi ne mai kyau, lafuzan da suke ciki suna da kyau. Sahihi kuma hukuncin shi ne. An gane ko? Haka waƙila ya'ni al-lughawi wa yalzamu wasbu ad-da'if wa huwa nukrun lahum. وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد وصاحب النخبة ذائن فرد إسناده وثاني حيث ذو عدد وقد بداني فيه معنى يعني لم يجد لأهل هذا الشأن أي حسن لغيره صحيح أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدت ترجه وما عند السيوطية فلا ألفية أنقانيكو ألفية في علم الحديث. Ya kawo maganganu na malamai akan hasanun sahihun idan Tirmidhi ya faɗa. To ala kulli halin, yanzu ba za ka yi ba duk hadisin da ya ce hasanun sahihun ne ka musu zubin goro ba, ka ce dukkaninsu ɗaya ne. Wani in ka leƙa za ka ga cewa hadisi ne sahihi, wani za ka ga cewa hadisi ne hasan, wani za ka ga ko hasan kin ma bai kai ba, saboda Tirmidhi mai mutasahili. An gane ko? Daga cikin malamai na jarhu wa ta'dil, yana daga cikin wanda suke da kwai dan sakaci da yawa. Tirmidhi, an gane ko? Akwai al-mutasahilun, akwai al-mu'tadilun, akwai kuma al-muta'annitun. Haka ne dama malaman al-jarh wa ta'dil. Al-muta'annituna sune idan suka ce wannan hadisin sahihi ne ko shakka kalkai, amma in suka ce ma hadisi mai rauni ne, to kai bincike, wataƙila zaka samu wani daga cikin al-mu'tadilun ya inganta wannan hadisi, irin su Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in idan ya ce maka wani ba mutumin kirki ba ne, wataƙila kawai wani ɗan uzuri ne kaɗan ya gani na shi kawai wanda ya ce mishi ba mutumin kirkin ba ne. Yana da kwai sauƙin jarraha mutum, yana da kwai kausasa wannan sosai. Daga cikin al-muta'annituna akwai wanda suke ganin cewa mutum ya yi gudu da yawa a saman babur ma ya huda shi daga cikin hayyacin shi, ba za a mishi hadisin shi ba, wannan mutumin banza ne. a cikin almuta'annitu na kina dan haka shi yasa idan aka samu aljarhul mubham min imamin muta'annitin aka ce to a samu aljarhul mufassar yafi a samu aljarhul mubham to idan idza ta'arada bayna aljarhi wa ta'dil ayyuhuma yuqaddam wannan shi ma babu ne mai zaman kanshi bangaren ilmul rijal an gane to amma irin sa al-imamu malik irin sa al-imamu al-bukhari irin su sufyan ibn uyayna irin su abdurrahman ibn mahdi irin su yahya ibn sa'id al-qattan irin su abdullah ibn al-mubarak irin su sufyan ibn sa'id al-thawri da dawa daga cikin su wadannan duka suna daga cikin al-mu'tajilun irin su amma shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki yana daga cikin al-muta'annitun sai kuma idan muka zo cikin al-mutasahilun za mu sa al-imamu tirmidhi ciki za mu sa ibn abi hatim za mu sa ibn hibban al-busti za mu sa abu hatim wannan dukan su ana sa su cikin al-mutasahilun haka al-imamu abu umar al-imamu ad-darqutni shi ma waɗansu daga cikin malamai suka ce huwa mutasahilun a wani gurin kuma gairu mutasahilin a wani gurin an gane ko mutasahilun ko fi ta'dilin ko mutasahilun fi jarhin ko kuma mutasahilun fi ta'dilin mutashaddidun fi jarhin dai na dai manta inda yake shi amma shi ma dai ana sa shi cikin jerin al-mutasahiluna na sa mun gane na'am sai hadisi na gaba shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan Allah ta'ala ya kare yadda da shi haqiqa annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yace kana fi man kana qablakum rajulun wato wani mutum ya kasance daga cikin al'ummun da suke gabaninku an yi wani mutum wanda dan ta'adda ne batala 99 nafsan ya kashe rai 99 ya kashe rai 99 mutum 99 wato ya yanka da hannun shi ma fasala an a'lam ahli al-ard shikenan bayan yayi wannan ta'addancin sai yayi tambaya yace yana so a gaya mishi malamin da yafi kowa sani a duniya a yanzu saboda yaje ya nemi fatawa a wajen shi fadulla ala rahibin sai aka shiryar da shi aka nuna mishi wani mai yawan ibada aka nuna mishi wani mutum wanda ya killace kanshi kawai saboda bautar Allah amma kuma jahili ne fatahu sai ya tafi wajen shi da yaje ya tarra shi fa qala innahu qatala 99 nafsan yace akramakumullahu yace innahu qatala 99 nafsan shi ho ya kashe rai 99 ya kashe rai 89 fa halahu min taubatin shin yanzu akwai abin da zai aikata Allah ya amshi tuban shi ya kashe mutum 99 fa qala la wannan mai yawan ibada ya zabura yace subhanallahi yace mu muna nan muna ta kokari muna so Allah ya amshi ibadar mu ranka zancen ka kashe mutum 99 kuma kana so ka tuba Allah ya amshi tubanka ai bayan da za Allah ya gafarta maka mutum ɗaya ma da kaka in ka kashe kuma za ka kashe mutum 99 ka ranka zancen Allah ya gafarta maka Allah ba zai gafarta maka ba tashi ka bani guri fa qatalahu fa kammala bihi 100 shikenan da ya gaya mishi haka yi shiru yace to wa ta'addanci fara shi ne akai yanzu yace in dai har babu zancen Allah ya fito ban shi to ai shi kuma da a ce ya takaita akan 99 wanda ya san yanda zai ya kara akan haka nan dan abu shi azabul mai dalili shine kawai hallo shi ma malamin mai ibada ne bijish ya kashe shi fa kammala bihi 100 ya cika mutum 100 wannan malami mai ibada mushi an ja da mushi yana ibada shi an ga mushi mutum da zai kashe shi kiga ne kashe shi ya kashe mutum 100 daidai yanzu summa sa'ala an a'lami ahli al-ard sannan kuma sai ya tambaya yace to yanzu a duniya kuma wa yafi kowa ilimi dan in je in mushi tambaya wannan shi wanda na mushi tambayan nan ya bani amsa gurguwa wanda ba ji dadin ta ba yana aikata shi fadulla ala rajulin alimin sai aka nuna mishi wani mutum wanda yake masani malami فأتاه شيكنان سيتاشي تفو وجنش فقال إنه قتل مئة نفس يتي مشو ليما شيوه ياكشي متندلش يتي يزو ليمان تنبايا تي يزو يي يتي واليما ياكشي متندلش kaga anan duka hadisin ma'aji sallallahu alaihi wasallama bai yi amfani da inni ba inni qataltu a sai ce innahu saboda a kullum abu wanda yake ba mai kyau ba kalka yi isnadin shi zuwa gare ka wanda ka ce innahu abin ya bi iska ya zama to damiri ne wanda yake na ghaib ko a cikin mutanen da ake zama da su kala sufanta su da shi an gane ko sai ya ce ya kashe mutum dari ciccif fa halahu min tauba yanzu tambayar da yake zai yi Allah ta'ala ya mushi tuban shi idan ya tuba fa qala na'am yace kwarai kwa to me ma kai wani abu wani laifi bane wanda har zai kawo maka wata cika sojan Allah ta'ala ya mushi tuban ka wani abin da kai aika dan ne wanda suka fi ka laifi da yawa ma sun tuba Allah ta'ala ya mushi tuban su ballantana kai wanda rai dari ne kadai ka kashi so sai ji dadi wannan magana da ya ga mishi sai zai zama zuwa ta kwanta su mishi da hankali yace wa man yahulu bainahu wa baina tauba wane ne zai iya shiga tsakankanin bawan Allah da tuba ai ba wani wanda yace wanda zai iya shiga tsakankanin bawan Allah da tuba duk wanda yace zai shiga tsakankanin su ko to zai yi kunya yace yanzu shawarar da zan baka shine in balik ila ardi kaza wa kaza yanzu ka tashi daga nan kai hijira ka kaura zuwa kasa kaza da kaza ka tafi kasar kaza ka je can ko ka je ka kasa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum hakika akwai wadansu mutane a waccar kasar wanda suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka bautawa Allah tare da su ka je ka a can ka kyautata imaninka anan saboda a waɗansu daga cikin malamai kamar irin su Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yace wallahu a'lam wanda kira wannan ƙasa da yake ciki inda yake garin da yake gari ne na Arnawa sai shi malamin ya umarce shi da yi hijira ya tafi gari na musulmai saboda a can idan yaje zai fitse da addinin shi kamar yanda ya dace yace wala tarji'i ila ardika kada ka kuskura ka dawo wannan garin naka garin nan naku ba gari bane mai kyau fa innaha ardu su'in haqiqa gari ne wanda yake mummuna gari ne wanda yake na mutanen banza sun yawa a cikin shi idan ka ce zaka dawo ka ci gaba da zama to za a gurbata maka tarbiya ne za a gurbata maka rayuwa kaga yanda tasirin abokanan banza suke yin tasiri ga mutumin kirki kamar yanda abokanai na kirki suke yin tasiri ga mutumin banza in ya zaman to mutum abokanan shi mutanen banza ne to duk yanda iyayen shi suka bashi tarbiya 100% to idan ya fito wannan haduwar da zai yi da abokanan shi awoyin nan da zai yi a titi za su iya canza mai akala daga biyayya su mai da shi wato shantakewa in ya zaman to mutumin banza ne shi ma irin gidansu ba gida bane wanda yake na tarbiya ba gida bane wanda yake na kamala ba gida bane wanda yake na addini na musulunci ba tarbiyar addini ake koyarwa ba ciki amma Allah subhanahu wataala ya sa mai ruhin addini shi kullum za ka ga abokanan shi musulmai ne abokanan shi masu karatun addini ne abokanan shi mutanen kirki ne to za ka ga wannan dalilin wannan abokanan nashi ba wai shi ba iyayen shi ma ya jayo su sun shiga musulunci iyayen shi ma ya jayo shi sun so musulmi iyayen shi ma ya jayo su sun koma karatun addini wanda da kuma din ba haka bane shikenan fa talaka yana gaya mishi haka yace an kare mala shikenan sai ya tashi ya tafi hijira hatta idza nasafa ad-dariq sai da ya cirabi yana tafiya kawai ya tafi tsakiyar hanya shi ba a cikin kasar su ba kuma shi bai isa ba waccan kasar da aka ce ya tafi atahul maut kawai mutuwa sai ta zo mishi ya ci rabi zai tafi ya fita daga kasar su yana nufatar waccan kasa ta mutanen kirki kawai sai mutuwa ta zo mishi shikenan mutuwa tana zo mishi fahtasamat fihi mala'ikatur rahama wa mala'ikatul azab sai waɗannan mala'ikan guda biyu suka yi tajayya suka yi rigima dangane da abin da ya shafi ran shi mala'ikai na rahama suka ce su za a baiwa ran shi su tafi da shi can sama su tafi da ran shi wajen bayin Allah ran rawukan bayin Allah mutanen kirki mala'ikan sa azaba suka ce ina ai bai sha ba ka san mala'ikai na azaba su ido ja ne ido ja ne su inda za a ce musu su kona duniya ga baki dayanta su umarni kawai suke jira tunda ga shi din shanta ke wanda ya kashe mutum 100 kuma yanzu ba wani aikin kirki bai a zo a ce ya shiga aljanna su abin da ya ba su takeici suka zo aka fara kokuwa ke kirkikin rai dai ga shi ne su mala'ikan rahama suna so su yi sama da shi su kuma mala'ikan azaba suna so su tafi su jini da shi daga je dole sai an kai shi gidan yari ba an bar shi ba ana kalla inna kitabul fujjari ko lafi sijjin daga ce an tafi da shi sijjin kaso za a kai shi fa qalat mala'ikatur rahama mala'ikan rahama suka ce a mu ne yafi dacewa da mu dauki ran shi mu tafi da shi sama dan ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala wannan bawan Allah ya zo shi ta'iban halin kasancewar shi yana mai tuba kan ayyukan da ya aikata na baya yayi nadama akan su muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala kuma yana mai fuskantawa da zuciyar shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to kaga rahama ta ubangiji ta'ala ya dace da a ce ta tsamar da shi daga wannan yanayin da yake ciki da suka faɗa ka wa qalat mala'ikatul azab mala'ikai na azaba su ma suka kawo hujjar su suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu suka ce mu da murun mun ji ija'a ta'iban amma dai ai kun san lam ya'mal khairan qattu banda tuban da yayi wani aiki ya aikata na alheri ku ga mu aikin da ya aikata na alheri ba alherin da yayi shikenan suna cikin wannan hayaniya fa atahum malakun fi surati adamiyin sai wani mala'ika yazo musu a cikin sura ta bil adama yazo musu a cikin sura ta dan annabi adam alayhi salatu wassalam faja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka sanya shi ya zamanto alƙali a tsakankanin su ai faja'aluhu hakaman bainahum sai suka sanya shi ya zamanto alƙali tsakankanin su ya zamanto shine wanda zai musu hukunci shikenan da aka tsinkaye shi yana zawwa da suka tsinkaye shi yana zawwa sai suka ce to da sai wannan garramar da muke duka mu bari ga waccan malamin yana zawwa in yaso abin da yanke shikenan da shi zai aiki kun yarra kowane ya ce eh ya rasa shi ya zamanto alƙali shikenan da yazo suka karanta mai gashi fa qala qisu ma bainal ardain wannan mala'ika sai yace to yanzu yanda za a yi a kowa daga ciki ba zan goya mishi baya ba amma yanzu ku auna abin da yake tsakankanin kasar nan guda biyu kasar da ya fito daga cikin ta da kuma kasar da yake nufin zai tafi fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu zuwa kowace daga cikin su ya zamanto yafi kusanci to wannan za ku jingina ta ne zuwa ga za ku jingina shi ne zuwa ga waɗannan mutanen na wannan kasar in yafi kusanci daga kasar da ya fito to shikenan mala'ikan azaba sai ku rike sai ku dauki ran nashi ku tafi da shi kurkuku in kuma yafi kusanci zuwa ga kasar da yake nufin zai tafi to mala'ikan rahama ko kuma sai ku dauki ran shi ku tafi da shi sama fatmasu shikenan musu ga rama suka ce to an kare yanzu ko za a auna mala'ikai wanda duniya diganta ma za su iya auna ta cikin yan sakon shikenan ga suka auna gashi mala'ika ya fada ya ce ce nan ce to gashi dai duka mun fa wajaduhu ila adna ila al-ard allati arada haka ne ko fa wajaduhu adna ila al-ard allati arada ko to sai suka samu shi wannan mutumin da ya rasu yafi kusanci zuwa ga kasar da yake nufin zai tafi yanzu ga samu ya dan dara kadan ya shiga kadan ya huce iyaka ya shiga ciki fa qabadathu mala'ikatur rahama a lokacin mala'ikan azaba kuma sai suka yi shiru saboda su wato masu yin biyayya ne kan umarnin da aka ba su ba sa taka doka shikenan tunda sun yarda da wannan dokar da za a yanki to da aka yanka ta mako da ya zamanto su ne ba su da gaskiya shikenan sai suka yi haƙuri wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin wata riwaya fi sahihi cikin sahihain fa kana ila al-qaryati as-salihati aqraba minha bi shibrin فكان واتو فكان الرجل الذي أتاه الموت wannan mutumin da mutuwa ta zo mishi ya kasance aqraba il qaryati salihati shine mafi kusanci zuwa ga wannan alqarya ta mutanen nan na kirki ya kasance yafi kusanci zuwa gare ta bi shibirin da dani guda daya dani daya talne kawai tsakankanin su da aka zo aka yi lissafi tsakankanin su duka bai huce dani daya ba shigar da yi kasar ta mutanen kirki fujila bin ali sai aka sahi cikin wato mutanen kirki وفي رواية في الصحيح أتكي وتر رواية تكين صحيحين فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي سيء أبنجي سبحانه وتعالى وحي أي أي كيزواغ كسر متانا بانزا كسر دي فتورة تكين تتجابا تيبايا أنغانيكو كسر دي فتورة تكين تا Allah ta'ala sai wahayi zuwa gare ta akan ta ƙara fadi ta ƙara yalwa ta ƙara tsawo ta ja da baya wa ila hadhi an taqarrabi ita kuma wannan ta matso da kyau da kyau an gane ko akwai da ake cewa wato inziwa usafar to yankunewar bulaguro idan mun to tafiyar da wani zai yi ta cikin kwana biyu kai ka yi ta cikin awoyi kada an gane ko to sai Allah ta'ala yayi wa kasar ta mutanen kirki wato ya nannade ta ta kusanto da kyau ta matse ita kuma waccan ta mutanen manza sai ya ce ta waru da kyau eh irin yanzu misali bata yanzu bata in ka zo ka aje tabiya ana in ka ja ta sai ta iya tabiya kin wannan da ka aje guda biyar ko shida an gane ko to malamai suka ce da aka bar su a duka yanayin da suke kowace aka bar ta inda take to bai fita ba daga kasar su mahallinsu yana cikin kasar su tsilif to amma sai Allah subhanahu wataala ya so ya bayyana rahamar sa tarin jayi fushin shi sai ya sa kasar ta mutanen banza din sai ta ƙara tsawo da yawa kasar ta mutanen kirki sai ta jayu ita kuma sai ta matso da yawa ta matso wajen inda yake ne an gane ku وقال قيسو ما بينهما كما سي شي wannan mala'ikan yace ku auna abin da yake tsakankanin su fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin fa ghufira lahu sai suka same shi ila hadhihi zuwa ga kasar wadannan mutanen kirkin yafi kusa zuwa gare ta bi shibrin da dani guda daya tal fa ghufira lahu sai aka gafarta mishi a cikin wata riwaya fa na'abi sadrihi nahawa kawai da aka zo a tsakiyar akan iyaka anan ya mutu da aka yi lissafi kawai kirjin shi ne kadai a cikin kasar mutanen kirki ya shiga an gane ku wannan duka hadisi yana tabbatar mana da wato suhbatu salihin abokantakar mutanen kirki ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace awlu ma'rufakumul mu'minin wa la ya'kul ta'amakum illa taqiyun alherin ku idan za ku yi ku baiwa mu'mine mutumin da kuka san in kuka mishi alheri daya za ku iya mallakar shi an gane ko idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan kai wa mutumin kirki alheri daya zai zama to tsakankaninka da shi akwai mutunci amma lalatacci inda zaka shekara 10 kana mishi alheri rana daya ka saba mishi to a wannan lokacin zai ƙara nuna maka cewa shi ma ya isa ya zazzaje ka ya ci mutuncinka a cikin jama'a dan haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce awlu ma'rufakumul mu'minin dan kuma wala ya'kul ta'amakum illa taqiyun wato suhbatu salihin kenan yana da kai kyau ya zama to mutanen da za mu dinga mu'amala da su mutanen kirki ne wanda za su dinga sa mana Allah a ran mu lalle da mun so wanda za mu dinga abokantaka wanda mun fi su nagarta a zahiri ne za mu dinga abokantaka an gane ku ku ji hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik